haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata shirin ina zamu je matasa ya tattauna akan yadda ake tura kananan yara su yi aiki mai tsananin gaske musamman mata daga yankunan karkara ayyukan da kan hada da wanke-wanke, share-share, koreno da dai sauransu inda a wasu lokuta ma ana azabtar da su har ya kai ga lalata su. A cikin shirin namu na wannan mako zamu ji ci gaban tattaunawar da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra yayi da Hajiya Hafsat Muhammad Baba komishiniya a ma'aikatar lamuran mata da ci gaban al'umma ta jihar Kaduna akan wannan batu. Sai ku biyo mu da mun jin karin bayani.
Kuna da masaniya akan irin wannan abu?
Eh, muna da shi kware da gaske. Domin yawancin yaran da ake kawo zanga ya maka cewa yaran ne masu kananan shekaru. Sai kaga an kawo ɗan shekara 7, 8, 9, 10 wanda su kansu a matsayin su na yara suna neman wanda zai kula da su. Kuma za a kawo su a ba su aiki mai tsanani. Sannan agent ɗin da suke kawo su zaka ga cewa su suna da nasa kamashuɗi. Kamar a ce idan yarinya ta fara aiki watan farko to sai ita wanda ta kawo su sai a ba. To haka za ta je ta ɗebo ƴaƴan mutane ta kakkasa a gidajen masu da shi wanda za su kuma za su dinga aiki. Ayyukan yana hada da reno, wanke-wanke, shara, wanke bayi, aikace-aikace. Yaran nan su za su fara tashi da sassafe su ci gaba da aiki sannan kuma su ne na ƙarshe da za su kwanta. To ina zaka ga wani hutu a ciki? Sannan ba wai ana sa su a makaranta bane. Akwai kwanan nan yarinya ma da aka dauko aka kawo ta aiki ta gama aji shida za ta shiga JS1 tace ita karatu take son ta dole aka dauko ta aka kawo ta. To ƙarshen ta da ta gudu sai ga matar ta biyo ta akan titi tana so ta bata kashi.
Wata matar da gidan da take aikin?
A'a ba gidan da take aiki ba ita wanda ta kawo ta ta biyo ta tana son ta bata kashi sai da Allah ya sa wata ita kuma ta zo ta cece ta ta kai ta gidanta ta aje sannan ta sanar da mu. Mun dauki yarinya muka rike ta ta kai wajen sati biyu sai da muka tabbata cewa mahaifinta yanzu. Sannan kuma irin waɗannan yaran zaka ga cewa yawanci in aka dauko su aiki ne wanda kowane wata wai ake biyan su 2000. Sannan kuma ba cin kirki, sannan ba wata satura kirki, sannan waɗansu daga cikin su zaka ga cewa a irin haka ne kuma ake samu ko yaran gida ko masu aikin gida suna lalata su. Duk muna samu irin waɗannan rahoton.
Ai na suke kwana ne in an kawo su?
Muna da wuri musamman wanda muke ajewa wanda ake ce mashalta. To gwamnati ta aje wannan wuri saboda kula da su na musamman. Kuma idan muka same su na farko abin da muka yi sai muka kai su asibiti domin mai yiwuwa suna da wani lalura a jikin su ko kuma kila an ce musu zarafi amma ba za su iya faɗi ba. To mu idan suka zo wurin mu kan lallabe su domin mu ji yaya yanayin zaman su yake a irin wannan gidaje, yaya irin abincin da ake ba su, lokacin da suke kwantawa bacci da lokacin da suke tashi, kuma wani irin aiki ake ba su. To duk irin wannan sukan samu su gaggaya mana abin da yake faruwa da su.
Hajiya ta ina kuke samun labarin irin waɗannan yara da ake shigo da su ne tun daga shi kina buga misalin wanda kuka samu?
To wallahi waɗansu yaran zaka ga cewa ma gudu suke saboda azaba. Allah ya taimake mu saboda an san yanda wannan ma'aikatar take kuma akan ji mu a kafafun watsa labarai irin ayyukan da muke. Sai kaga mutane arziki sukan dauko su kawo. Domin ni akwai wani mutum yanzu haka wanda ma daga Abuja ya dauko ƴaƴa guda biyu saboda sun gudo da gidan aiki kuma yaran nan yan jihar Katsina ne. Yazo ya kawo su ɗaya shekarar ta 11 ɗaya shekarar ta 10 ya gansu suna gararan ba ko kuɗin mota ba su da shi akan saboda ya san irin aikin da ake kuma dan jihar Kaduna ne amma yakan je kasuwanci Abuja ya dauko su ya taho da su a cikin mota ya kawo mana su har ma'aikata nan yana kawo su muna karɓar su ya juya ya koma Abuja. To sai da muka tabbatar iyayen su sun zo domin abinda muke shine ai dan an kawo su ba za mu dauke su mu kai mu kaman gwamnati na wani jiha ba. So muke sai iyayen su sun zo menene dalilin da yake sa za ku kawo ƴaƴan ku? Bari mu baka misali. Akwai wata mata da ta zo nan da tsohon ciki ita ma haka ƴarta ta gudu ƴar bata wuce shekara 8 ba ita ma an kawo ta aiki. Na tabbatar muka sai da muka tabbatar mun kulle ita uwar ta yi weekend a wurin mu tukunna tun daga Juma'a sai ranar Litinin muka fito da ita domin ta gane kuskurenta, sannan kuma mu tabbatar cewa yarinyar nan ba a ci zarafinta ba. Kuma ga irin ayyukan da take irin na wahala, ka zauna da uwar muka yi mata bayani da sauransu, sannan muka tabbatar cewa mun maida ita da ita da uwarta a nan ƙauyen nasu, kuma an saka ta a makaranta. To alhamdulillah, kwanakin baya ma sai ga ta da uwar da uban da ita yarinyar sun zo su gashe ni, suka ce yarinyar tana zuwa makaranta yanda ya kamata. To yanzu abin da muke yi shine, idan kaman daga wani karamar hukuma an dauko wayannan yaran in jihar Kaduna ne, to abin da muka yi shine mukan sa kaman social worker din wanda ke wannan karamar hukuma, zamu maida ita wurin chairman, sannan su wayanda suke wannan aiki na social worker din su kuma zamu rubuta mu kai musu aje a tabbatar cewa an saka yaran nan a makaranta, kuma ana maida hankali akan su ana kulawa da su. Amma idan na wayansu jiha ne, to mukan aika mu da kaman su kuma ƴan uwa na commissiononi na mata wayanda suke wayannan jiha, mu aika musu mu ce to ga abin da ake ciki, sannan mu saka ma'aikatan mu su kuma saraka su domin a tabbatar cewa an kula tare da su, kuma an ga cewa ba su sake dawowa ba.
Hajiya, kun taba yin sa'ar kama su wa'annan mata da ke zuwa su dibo ƴaƴan su da sunan gari?
Muna sa'ar kama su, kuma ina tabbatar maka duk lokacin da muka kama za mu yi kokari mu kirawo ka gan su. Kuma mukan kama su kansu mutanen da suke daukan wa'annan mata aiki, saboda sun san cewa kananan yara ne, su kansu bai kamata a ce sun dauke su ba. Kamar misali, akwai wata wadda ta dauki wata yarinya da alƙawarin cewa za ta saka ta a makaranta, to ƙarshen ta sai ta zo tana azabtar da ita da wuta, ma take azabtar da ita, duk jikin ta kuna ne na wuta, sai ta sa cokali a wuta sai yayi zafi, sannan sai ta saka mata, ta saka a fuska, a cinya, a ciki. Wallahi wayansu makota ne suka gani, suka zo suka gaya mana, muka dauki yarinya yanzu haka muna kotu tare da ita matar da ta azabtar da wannan. Yanzu an ci ta tare 200,000, sannan kuma magana a kotu bata kare ba, muna sa sakamakon za a mai ita wannan mata hukunci. Kuma ka ji abun takeici, ita kanta matar nan uwa ce, tana da yara kuma tana da ciki a lokacin da take mu wannan mata yarinyar wannan azaba. To kaga duk irin wannan muna da su a rubuce, kuma muna aiki tare da jami'an tsaro wanda duk lokacin da muka ga irin wannan abun ya faru, to akwai irin aikin da muke yanda za a yi bincike, daga bincike nan kuma za a kai kotu.
A ƙarshe, wannan sako zake aikewa iyayen yara, musamman waɗanda suke ba da dama ana todo ana yaya burane?
Na farko, sako na shine ba zai yiwu ka haifi ɗanka ka kasa kulawa da shi ba, domin haƙƙin kula da ɗa yana kan iyaye ne, da uwa da uba, na farko kenan. Na biyu, nawa ake ba su yaran nan kwata kwata? A ce a wata kwana 30 a ba ɗanka 2,000, mai 2,000 za ta yi maka. Sannan na uku, ba a san gidajen da ake kai su ba, ba ma a nan jihar Kaduna ba, har waɗansu jihohi, a je a bata muku yara. To kaga shi ma wannan wani abu ne daban wanda bai kamata ba. Sannan kuma ka hana su yin makaranta, ka kasa yi musu tarbiyya, kuma ka hana su zumunci tare da ƴan uwansu. Sannan na uku, ina ƙara jaddada cewa jihar Kaduna tana da doka na kare haƙƙin yara, wanda idan duk wanda aka kama da ƙirin wannan na azabtar da yara na yin aiki mai tsanani, ko kuma su je a kai su waɗansu garuruka, su kansu waɗanda suke kawa, doka ta hau kansu, za a yi musu hukunci. Sannan su kansu masu ɗauka ɗin ma, su ma doka tana nan, za a yi musu hukunci.
To da fatan matasa, iyaye da ma 'yan siyasa sun ji wannan kiran. Masauraro, abinda lokaci ba mu dabar kawo muku kenan a wannan karan, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Ina Za Mu Je Matasa. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman wakilinmu Isa Lawal Ikira da kuma baƙuwarmu a shirin Hajiya Hafsat Muhammad Baba da kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya. Masalam.
Gai da Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wuni yau. Aisha Ma'azu ce take muku maraba a cikin shirin Ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A 'yan shekarun nan an samu bayanan mata da suke gallazawa ƴaƴan riko, ko kuma ƴaƴan kishiya azaba, wasu lokutan ma har ya kai ga kisa. Wannan shine maudu'inmu a yau. Mun karɓi baƙuncin barista Amina Umar, sakatariyar ƙungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma barista Aisha Ali Tijjani, sakatariyar asusun ƙungiyar lauyoyin mata musulmai na duniya reshen jihar Kano.
Mace ce Allah ya yi ta da tausayi da rauni, amma kuma ba ta ragan wa 'yar uwarta mace, musamman idan aka ce sun auri mutum daya, ta Allah ta kasance mai yiwa auren daya ya mutu ta bar 'ya'ya, ko kuma wani lokaci ma tana cikin gidan sai ki ga daya tana yi wa 'ya'yan dayan mugunta. Me ke janyo irin wannan? Barisa ne na bari mu fara da
shi. Ba wai jahilci ina nufin mutum da ke makaranta ba. Sannan abu na biyu, akwai abin da nake gani wanda shi ma muhimmi ne kamar talauci. Talauci na ina nufin ba wai a kan kansa matan ba. Wasu abubuwa ne da suke kewaye da mata. Wanda wannan abin in kika kalle shi sai mai duba na
tsanaki.
Tsanaki za ki ga jahilci da ke jawowa. Ko dai daga bangaren abokin aurenta, ko daga bangaren iyayenta, ko daga bangaren ta, ko kuma daga bangaren shi kansa gaba daya waɗannan mutanen da na faɗa. Misali, yanzu da nake miki akwai rashin ilimi. Rashin ilimin nan kamar yadda nake ya haɗa da na zamantakewa, rashin ilimin nan ya haɗa da na sanin menene al'ada. Saboda idan kika lura waɗannan abubuwan sai ba a san su a ƙasar Hausa ba. Na azaba da gallazawa da rashin imani da za ki ga kirkiri an fito ana yi na kisa na immata mutum ko ‘ya’yan kishiya a inda ta ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko a kore su daga gidaje ba mu san wannan ba. Abin da ya sa mun san a al’ada irin tamu ta Hausawa da wahala ki ga gidan Bahaushe mace ɗaya ce. Za ki ga mata biyu sama da haka. A wannan ilimi na al'ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin ‘ya’yan wannan da ‘ya’yan wancan ba. Kin ga da muna bin al'adar mu yanda ta zo mana da wannan abubuwan ba za su samu ba. Sannan na biyu idan kika duba addinin mu na addinin musulunci ya kana da cewar namiji kan ya zauna da mace ɗaya. In yana da iko zai iya zama da fiye da ɗaya. Kuma aka zauna da fiye da ɗaya nan duk haihuwa za su yi. Kin ga wanda ya san addinin sai san cewa wannan abin daga Allah ne ba zai zo ya tashi ko ya kawo inna a cikin zamantakewar shari'ar da su za a canta ra'ayi ba. Na uku kuma da nake cewa akwai misali talauci. Za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu musamman kotuna na shari'ar musulunci musamman misali a garin da nake sani. Za ki ga kusan kashi 80 a cikin dari na shari'un da ake yi shari'u ne na aure. Misali da nake ce talauci miji ne shi yake da haƙƙi shari'a shi ta ɗora ma nafaka wato maintenance yanda zai kula da iyalinsa. Ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba wanda wata inda dole sai an fasa talla. Ko kuma wataƙila wannan da ke tutun da abin nan bai isa ba cikin san halin kowa za ka iya barin ta ba ma 'ya'yanta kafin ta ba ma ɗan wani.
Barisa Aisha ko za ki shigo nan?
Alhamdulillah ai ina ta sauraron Barista Amina ne kusan ta ɗauke zancen kuma gaskiya maganar Allah duk wanda ya san rayuwa ya san cewa duk abin da ta kawo haka ne babu wani ja dangane da bantutu da ta zan tattauna a kai. Sai kuma abubuwan da zan dan ƙara faɗaɗawa a ciki. Na farko dai ni ina ganin maganar nan da take ta jahilci haka ne amma kuma ina daga ƙarfashi a kan cewa duk duniya ko dabba maji in kika shafa ta ta san kin kyautata mata. Yanzu ita ilimi ne ya sa ta san wannan? Allah ne ya halicce ta a wannan tsarin. To har ni ba ma na so in ba da izinin ma jahilci. Domin duk ɗan da Allah ya halitta a doron duniya in dai rai sunan shi ya san kyautayi, ya san tausasawa, ya san murmushi, ya san kuka, ya san bambancin garin ciki da baƙin ciki. Ba a cikin a hacciyar uwarsa in sai masa murmushi ya san wasa kake, in ta sha kunu ya sani. So ka kin ga kenan a ɗabi'ar mu da Allah ya halitta kowa yana son a kyautata masa. Sannan kuma ya zama wajibi wanda ya san a kyautata masa. Shima ya san ya kamata ya yi kyautayi. Ko abin da yake so ya dora jama'a a kai shi ne wannan wani fikira ce da Allah ya halicci ɗan Adam a kai ya kyautata a kyautata masa. Ba na ganin yana buƙatar yin ilimi kafin ya san wannan. Barista Amina Mutura sakka ma ba shi izinin jahilci duk na yadda da wannan. Amma abin da yake so a dora a kai shi ne magana ce tsantsa ta san kai da rashin imani kamar yadda ka so mu magana a kai. Ya kamata mu sani cewa shi ne nan da uwa da ba irinanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yosu kuma in kin ce uwa da ba imani da imani ya shigo ranki magana tausayi
sosai
ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike danka na kanka wanda ta haifa ma musamman mata wannan kana rike dan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta tsugun na ta haifa to wancan dan ma ai ta san haifa su akai
haka
to imani da ya sake ka rike naki shi zai sake rike wancan mu daina ganin bambanci mu kalli Allah mu ji tsoron Allah kuma mu dinga layewa cewa gaba ɗayan mu dinna dukkanmu a ƙarƙashin Allah ne ke kuma babu magana wani kishi da miji kamar yadda babu sa'ani na ta fara maganar nan na kowa ne a ka'idar ƙasar Hausa
bari in yi wannan tambayar
na kowa ne
haka akwai wani abu da mazan suke yi ne da yake sa wasu mata karkata hankalin su kan ƴaƴan su tare da mance na wayan su
zan so in gara so wannan tambayar sai in hado da maganar barista Amina sai magana ta akan talauci
haka
wannan magana talauci ai shi yake sa wani abu ne da mazan suke yi ko a bangaren su ne da yake sa mace wacce ba ta da zurfin tunani wacce ba ta waye da yawa ba ba ta da kuma yadda za ta yi dole ta karkata ta yi haka kamar magana ta dantinan da ta faɗa na kulawa da gida asali ƙarin aure addini ne da shi amma sharaɗin da ya faɗa addini akan ƙarin aure shi ne sai kana da iko to mu a ƙasar Hausa yana abusing wannan process ɗin mutum ba shi da iko riƙe mace da ƴaƴa uku sai zai taro wata to idan ya taro auren a ba shi da shi sai ai manage to a wannan manage ita kanta da take gidan ba ta koshi ba ƴaƴanta ba su wadatu ba kutun da aiki ne zurfin imani
sosai
kuma mai zurfin hakuri da tausayi to din to din da nan ba ni ya kamata
kin dawo kan magana ta afwan ba ri ta aiki ai a nan kin dawo kan magana ta
ai ina kan magana
ina dan ba ri ta aiki closely abinda nake so mu kanna kamar yanda kika faɗa sai tausayi da kyautatawa ba sa buƙatar a ce mutum ya je makaranta an koya maka amma akwai abubuwan da Allah ya nuna cewa shi dan adam sai ana tuna masa sai fa Allah ya faɗa fa zikir fa innan zikra kan fa ulmu'minin wa'annan abubuwan za ki ga hajja isha naturally yanda Allah ya halitta mace ta kusan daga ita sai ƴaƴanta sai mijinta ta ka san wannan rabe ba haka duk mata niki wallahi ban san wannan karatun ba sai da na ganci practically a kaina to yayin da aka ce an kawo mata dan wani ko an kawo mata ƴaƴan wani za ta iya yiwuwa ƴaƴan kishiya ne kamar yadda wannan tambayar ta nuna wata yiwuwa ƴaƴan wan miji ne ko ƴaƴan dan uwanta da maraiki ya sa to a nan tana buƙatar ilimi ne mata da zani ilimin nan na addini ne ko na al'ada ana kwaikar da ita cewa kin ga idan kika yi abu kaza kina da gwaggwaban naja a gurin Allah kin ga kamar yadda Bahaushe yake cewa da na kowa ne da ɗa da dukiya ba a yi musu mugunta kin ga al'adar ta kenan ana faɗakar da ita cewa ki kyautata wa ɗan nan dan ke ma wata ran Allah ya kyautata wa naki ko ka je ka yadda alkhairi a nan ka jefe shi to za ki ga waɗannan matan da suke wannan abun wasansu suna da ilimi amma ba su da aiki da shi shi ne abin da nake nufi
zamu jaburki a cikin shirin ciwon damuci a yau makon gobe idan Allah ya ara mana rai za mu ci gaba da bikin da muka tsaya yanzu a madadin bakin nawa da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo kare mu musamman ba Julie Brothers Corporation ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzam ke muku sallama na
kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Malam Bello Marina Edema, ƙaramin hukumar Banko bai kusan zama ce da Najeriya. Umu Talakawa, wanda ba mu da kuɗin ya mu cewa mu je asibiti kusa. Kuma mu zai zamu je zuwa auna mu. Malam Mu Talakawa mutanen ƙauye, muna hawa ma da zafi da bazara, muna hawa harshen hanya. abin sai za mu ci ba wani abin sai ba ba da wani abu ya zuwa da mu yawa wai gari tsanta wata yi aka shawo ni wata an kwashe mu wani kaya wata da kaya ni kuma ya wani ce kuma ya taho yanzu ne na ga makakan haba ga ga don Nigeria ne adalci da Allah ku taimake mu wala mu ga inda muka tsaya.
Assalamu alaikum sashin Hausa, sunana Muhammad Awal Dutsawa daga Zaria. Don Allah ku bar dama bayyana ra'ayina akan wannan annoba da ta so duniya ta coronavirus. Gwamnati ya kamata ta duba cewa abubuwan da ɗan adam ke buƙata na rayuwa da kullum a cire masa haraji gaba ɗaya domin a samu sauƙin rayuwa ta yau da kullum, domin yanayin zaman da aka sa mutane ciki ya kamata a ce dukkan kayan masarufi da kayan al'amuran yau da kullum sun yi sauƙi, kuma hakan zai kawo ƙara albarka ga cikin ita gwamnatin. Haka kuma zan ƙara bayyana ra'ayina akan rage farashin man fetur da ita gwamnati. Hakika abin yabawa ne, to amma ya kamata a ce gwamnati ta rage farashin man sama kaka da wannan farashi da aka sanar da 25 aƙalla a ce ya dawo naira 60-70. Da fatan gwamnati za ta duba wannan koke. Assalamu alaikum sashin Hausa Murya Amurka, sunana Muhammad Awali Bukawa daga Zaria. Don Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina game da wannan annobar ta so duniya. Muna roƙon Allah, Allah shi takaita abin, kuma Allah shi kare nan gaba abubuwan da su auku na fitina da rika wannan cuta. Kuma ina ba gwamnati tarayya shawara cewa hakika ya kamata ta yi haraji akan dukkan abin da ɗan adam yake buƙata na rayuwa yau da kullum.
Assalamu alaikum, mai magana malam malam ne zanen kulabin jihar Bauchi. Ina kira ga yan uwa musulmi a duk inda suke a faɗin duniya, to mu tashi tsaye wajen yin wannan addu'a, kuma kafin mu tashi wajen wannan addu'a duk wani mummunan aiki da muke wanda Allah ba ya so mu bari, don kowane mutum ya san aikin da yake wanda Allah ba ya so, kowane musulmi ya sani, to bari mu bari, muka ya bari sai kuma mu tuba sai kuma mu roƙi Allah din dukkan wata musiba ko mun ga mata ba daga garin Allah ba, Allah zai mana maganarsa.
Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA, mai magana Yusuf da Zuka mai leda Jalalai a jihar Bauchi. Ina yi wa addu'a ga dukkan musulmi da kuma gwamna na jihar Bauchi Bala Muhammad Saura game da wannan jinya ta coronavirus da ake tunanin ya kamu da ita. Ubangiji Allah ya sauwaƙe masa, kuma ya sauwaƙe wa dukkan musulmi baki ɗaya.
Assalamu alaikum, muryar Amurka, mai magana Abun Didi Bunza, Bunza local government jihar Kebbi Nigeria. Hakikanin gaskiya abin da ya shahi coronavirus ya kamata 'yan Najeriya su san cewa cuta Allah ka kawo ta, musamman an ce ba a zuwa masallatai, ba a zuwa coci-coci, ba a taro. To yana da kyau a ɗauki matakin abu in ya faru. Shi masallaci wurin ibada na, muna ba da shawari gaskiya masallatai ba a rufe su, don can aka neman sauki wurin Allah, don duk wata cuta Allah na da maganinta, kuma Allah shi ka kawo matsalaci ka kawo maganinta. Saboda haka mu yi imani da wannan matsayinmu na musulmai. Sannan ina kira ga gwamnatin Najeriya baki ɗaya, abin da ya shafi waɗanda ka shigowa da coronavirus, kamar irin waɗanda an ka ce an tabbatar sun shigo da ita da wani gona da wani yaro guda da hito daga Turai, to gaskiya mu a tantance gwamnatin tarayya, gwamnatin tarayya ta tantance, kwari shugaban ƙasa ta tantance, majalisa ta tantance, a san suwa na awaji a halin yanzu a hana su shigowa. Dama idan annoba ta samu, wanda zai shigo hana shi shigowa a kai, wanda zai fita idan ana annoban ga wuri hana shi fita a kai, ita a ƙa'ida ta shari'a.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Sauraron shirye-shirye.